أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya Allah ta'ala kamar kullum godiya da yabo marasa iyaka da ya hada mu a wannan masallaci galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan marece na Litinin 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 da lissafin hijirar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda shine 9 ga watan uku a shekara ta 2026 da lissafin miladiya zaman mu na 17 a karatun suratul ma'ida muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka a wannan karatu ya ba mu ikon fahimta da aiki da abin da muka fahimta kamar yadda muka ji malam ya karanta mana aya ta 6 a wannan sura yadda take magana akan alwala da taimama da wankan janaba da bayani akan cewa Allah ta'ala baya nufin kuntata mana a wannan addini ma abin da yake nufi shine ya sauƙaƙa mana sannan kuma ya cika ni'imarsa a kanmu ko ma gode masa Allah ya ba mu ikon godiya da yabawa ni'imomin da ya mana cikin lissafin abin da malamin istinbati ya fito da shi daga wannan aya wato abubuwa guda 51 za mu tashi a na 13 haka ne yawa yace al-thalithu 'ashar al-amru بغسل الرجلين إلى الكعبين daga wannan aya mun fahimci wajibcin wanke kafafu zuwa idan sawu yace wa yuqalu fihi ma ma yuqalu fil yadaini abinda aka fadi a baya a cikin wannan darasi ko istinbatat da mallan ya fitar daga wannan wato aya abinda aka fadi dangane da wanke hannaye zuwa ida wuyan hannu to shi za a fada anan menene aka fada dangane da wanke hannaye in ka koma lamba ta 8 ko a cikin abinda muka karanta ga masu littafi lamba ta 8 yace al'amru bi ghasli yadayn ko yawwa to sai ce wa anna haddahuma ila almirfaqaini cewa haddin su iyakar ita ce zuwa gwiwar hannu to anan ma abinda ya shafi ka'abaini wato haddin kafa wajen wankewa shine zuwa alka'abaini gani wa ila kuma lafazin ila yadda yazo ya bayyana mana a lamba ta 8 yace kama qala jumhurul mufassirin bima'ana ma'a to anan ma sai a ce ila din nan ta ila alka'abain ita ma abin nufi ma'al ka'abain an gane shine abin da yake nufi duk abin da aka fada a can ka dauko shi anan ma kai amfani da shi da fatan an gane sannan yace kamar da yace ka qaulihi ta'ala wala ta'kulu amwalakum ila amwalakum ila amwalikum karku hada dukiyoyin su su marayu ko hada da naku ku wato cinye to haka nan shi ma ila alka'abaini ma'ana wanke tare da alka'abaini menene alka'abaini ka'ab shine abinda ake ce ma idan sawu ko yawa idan sawu shine al'azmani annati'ani fi tarafai saqaini kuma ni malam mai iziya ya fassara ko in kun tuna karatun iziya yawa al'azmani annati'ani fi tarafai saqaini wato kasusuwa guda biyu da suka bankaro suka fito ne shine annati'ani yawa fi tarafai saqaini a gefe guda biyu na kauri gefen kauri na waje da gefen kauri na ciki yawa dan haka a kowace kafa akwai ka'abani haka in ka hada kafafu ka biyu akwai arba'u ko arba'atu ki'ab ko yawa to ka'abaini guda biyu ake nufi na kafa daya yawa to ka wanke kafarka har zuwa ma'ana tare da su wannan idan sawu su shigo ciki su ma a wanke su an fahimta wannan shine abinda ake fahimta daga wato wannan aya Allah ya sa an gane yawa sannan yace wali annal wajiba la yatimmu illa bi ghasli jami'il mirfaqi shi ma nan sai ka ce wali annal wajiba la yatimmu illa bi ghasli jami'il ka'bayn ko yawa jami'il ka'b sai ka shigo da dukkan idan sawu ka wanke su dan haka dai abinda yake wajibi ga mai alwala shine ya wanke kafarsa har zuwa idan sawu idan sawun ya shigo ciki a wanke shi yawa kun ne gane idan sawun ku yawa yanzu da wannan zaka fahimci duk abin da ya wajaba a fada dangane da alwala an fade shi ya fito in ka hada wannan aya tare da riwayoyin hadisai da suka zo a wannan babi na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda ya aikata da yadda aka aikata a gabansa kuma ya bari bai hana ba an fahimci abu insha Allah Arabi'a 10 abu ko hukunci da aka fitar daga wannan aya hukunci na 14 yace fiha a wannan aya akwai ar-raddu 'ala ar-rafidati, akwai martani ga rafidawa. Rafidawa sune ƴan Shi'a, ana kiran su rafidawa saboda sun yi rafdin, sun ƙi yarda, shine ma'anar rafdu, watsi da kullaliyo, rejection da repudiation shine abin nufi, sai yi watsi da abu su ƙi karɓa. Wa suka ƙi karɓa, ma'anoni guda biyu, kamar yadda in ba ku manta ba mun karanta wannan a darussan Minhajus Sunna ko, amma da yake can shekarun baya ne, ana kiran Shi'a da wannan suna rafida saboda sun yi rafidin ko Abubakar da Umar, ko kuma sun yi rafidin Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Wannan kuma shi ne ya fi rinjaye a cikin maganganun malamai, kasancewar a lokacinsa ne wannan suna ya bayyana. Lokacin da suka saba su zuga wani daga cikin Ahlul Baiti ya fi fito na fito da shugabannin zamaninsa a yi tawaye, to Zaid ibn Ali ibn al-Husayn, kun san Ali ibn al-Husayn shi ne Zainul Abidin, to yana da ‘ya’ya daga cikinsu akwai Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, shi ne ake cewa al-Baqir, shi ne su ‘yan itne a shari’a suka ɗauke shi a matsayin imami na biyar ko? Yawwa, imami na biyar. Yawwa, bayan Ali, bayan Hassan, bayan Husayn, bayan babansa Ali ibn al-Husayn, to sai shi Muhammad al-Baqir, shi ne Muhammad ibn Ali. To bayan shi kuma sai ɗansa Ja'far ibn Muhammad. Yawwa, shi ne na shida har can ƙarshe. To akwai Zaid kuma, shi ma ɗan gidan Zainul Abidin ɗin, sunansa Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Lokacin da shi ma aka zuga shi ya fito, zai yi fito na fito da shugabannin zamaninsa, ya fito zai tafi ya ce jama'a su bi shi, sai wasu daga cikinsu suka tsaya suka ce, sai ya faɗa musu ra'ayinsa dangane da Abubakar da Umar, sai ya ce, ai kuwa waziran kakana ne, ina girmama su. Kakana ma'ana yana nufin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce waziransa ne, abokan shawararsa ne, abokan zamansa ne, sirikansa ne, don haka yana girmama su yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna da su, ya yi abota da su, shi ma yana karrama su, yana girmama su. Sai suka ce, in ku haka ne, to mu rafadnaka, mun yi watsi da kai. To daga nan ne aka samu wannan suna na mene? Rafida. Shi yasa ake kiran Shi'a da suna mene? Rafida, saboda sun yi rafdin, sun yi watsi da shi Zaid ibn Ali ibn al-Husayn. Daga nan sai suka fita daga tawagarsa suka rabu da shi. To tawagarsa sun ita ce daga ba ake kira ɗan aƙidar Zaidiyya. Za ku ji ana cewa akwai ɗan Shi'a Zaidiyya, su ba sa la'anta, ba sa kafirta Abubakar da Umar, amma suna ganin cewa Aliyu shi ya fi cancantar ya zama khalifa. An gane, amma ba tare da kafirta Abubakar da Umar. An fahimta, suna ake cewa mene? Shi'a Zaidiyya. To su kuma waɗancan da suke kafirta Abubakar da Umar ɗin su ne waɗanda ake kira Rafida, su ne Shi'a, su ne Ithnai Ashariyya da kuke ji, su ne Imamiyya. Haka su ne Shi'a, Imamiyya, Ithnai Ashariyya, su ne kuma dai Ar-Rafida. An fahimta? Yawwa, su ne Shi'ar da kuka sani a yanzu ake cewa Shi'a. Waɗanda ake suke a Iran da Iraki da Lebanon da dai duk wurare da ake samun mai ake cewa Shi'a, bal da Najeriya ma ko? Yawwa, to ko ina ma dai ga nan a wurare da yawa, wannan aƙidar dai da ta kafa gwamnati a Iran a 1979 ƙarƙashin binnan wadda suke cewa Ayatullahi Musawi Al-Khomeini, wanda ya kafa wannan ko ita dai su ake nufi suna kan wannan aqida ta Ithnai Ashariyya Imamiyya a wurin su Abubakar kafiri ne Umar kafiri ne Usman kafiri ne Aisha kafira ce Hafsa kafira ce haka duk sauran sahabbai banda waɗanda suka lissafa ɗan kada kuma suna da kudurta rashin cikar alqur'ani cewa wannan alqur'anin da ke hannun mutane ba daidai yake ba an shigar da wasu abubuwa an rage wasu abubuwa an cire sunan Ali radiyallahu ta'ala anhu an cire ahlul baiti kuma babu komai a ciki sai yaban abokan gaban su don haka wannan qur'anin ba abun a yadda da shi bane qur'anin gaske yana nan zuwa yana wurin mahadi kwanan da ma'amin yi wannan zancen ko yana hannun mahadi wannan duk aqida ce ba wai riwaya bace ballantana wani ya ce maka a wannan riwaya ce mu ba mu yadda da ita ba kun san rinton da suka saba yi sai ka kawo ya ce a wannan ai mu ba mu ce komai a littafin mu ya inganta ba irin yadda ku kuke cewa komai na ku ya inganta a wannan ba riwaya bace aqida ce an gane yawwa bal idan mutum bai yadda da wannan mahadi din ba to shi ba musulmi bane eh mahadin kuma ba a same shi ba ba a haife shi ba tatsuniya ce shi Al-Hasan ibn Ali Al-Askari bai taba haihuwa ba ya tabbata cewa ya mutu ba shi da da amma su suka kirkiri dan suka ce wai shi Al-Hasan Al-Askari ya tara da wata daga cikin bayinsa kuyanga da ya je siyo a kasuwa daga baya wai an bincika yar sarkin Roma ce sunanta Susan ita ce ta suka ya sadu da ita kuma ta haifi wannan mahadi kuma haihuwar tasa ba ta ciki ta haifi dan ba saboda riwayoyi sun zo daga dan uwansa Ja'far an bincika an tabbatar da cewa Ja'far din ya tabbatar da cewa dan uwansa ya mutu ba shi da da shi yasa ma suke kiransa Ja'far al-Kazzab suke tsine masa saboda ya faɗi wannan sirrin sun ce sun bincika matansa ba mai ciki kuyanginsa ma gaba ɗaya ba mai ciki to sai suka ce ai ita cikin nata a tinya ta ɗauka ba a ciki ba to daga baya kuma ta haife shi kuma saboda tsoron azzalumai aka ɓoye shi don kada su kashe shi tun da yayi wannan buyan tun a shekara ta 260 har yau din nan da ake zance bai fito ba amma sun ce zai fito idan fitina ta yi yawa a duniya idan an ga jini a ɗakin Ka'aba to shine lokacin fitowarsa kuma in ya fito zai rusa ɗakin Ka'aba zai kashe Larabawa zai tafi Madina ya ciro Abubakar da Umar ya fidda su ya nesanta su daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sannan a tsire su a jikin ice sannan a karanta musu dukkan zunuban dan adam da ya aikata tun daga annabi adam har kiyama duk zunubin da aka yi duk zinar da aka yi duk satar da aka yi duk luwatsin da aka yi duk cin mutuncin da aka yi to duk laifin Abubakar ne da Umar sai a karantun su sai a dora musu laifin kuma sai a kashe su a tsire su wannan shine karshen su sannan kuma sai ya dauko Qur'ani sai ba mutane sai a fara aiki da shi kun gane wannan zancen wannan ita ce shi'a wannan shi'a dai da kuke ta addu'a Allah ya taimake su wannan ita ce aqidar su kuma duk damar da suka samu abin da za su yi wa musulmi kenan irin yadda muka gani sun yi a Syria ta adin da suka yi shekara 14 suka goyi bayan Bashar al-Assad duk wani malami na ahlus sunna sai da aka kashe shi wannan ita ce aqidar su yau saboda su suna daukar duk wanda ba dan shi'a ba to maqiyin ahlul baiti in ko aka ce kai makin ahlul baiti ne to jininka ya halatta su suka halatta suka baiwa kansu damar su yi ma wannan hukunci haka a duk damar da suka samu ba za su kasa yi maka wannan abin da za su yi ba Allah ta'ala ya kyauta muna faɗin waɗannan abubuwa tare da sanin wasu musamman a irin halin da ake ciki yanzu ba sa so su ji ana wannan zancen sai su ce mutane munafikai wannan kuma duk abin da mutum zai faɗa mu matsayin mu kenan tinci ne ba mu taɓa canzawa ba babu ranar da zamu yaba wa shi'a wai dan wani zaman lafiya dan wani abu ko mun faɗa za su ce ƙarya muke
kamar yadda ba su taba kara sun goyi bayan sunna a kowanne abu ba kuru-kuru za su gaya maka ba sa tare da duk abin da kai kake tare da shi kai kuma kai ne mai kafu kowa san a zauna lafiya da haɗin kai suna ma ƙaryar haɗin kai da ranar Qudus amma ba abin da suka yi wa Falastinawa yawwa sai da aka taba su suke ramawa wannan kuma kamar da kowanne lamarin yaki yake ko me zai bayyana daga cikin manufofin mutane Allah ta'ala ya kyauta amma ba zancen taimakon musulunci ko taimakon falastina ba wannan duk zance ne Allah ta'ala ya kyauta sai ya kar ƴan uwansu musulmi wanda dama a cikin shirin haka suke wannan baya nufin mai magana yana goyon bayan America ko Isra'ila wannan ko kusa ko alama zalunci ne ma a zaci mutum musulmi zai goyi bayan America ko Isra'ila an fahimci wannan amma kuma wannan baya nufin in baka yi wancan to dole kana wannan yawwa babu ko daya yawwa an bai wannan wannan ita ce aqida ta kuma ba na tsoron azagin akan wannan Allah ta'ala ya kyauta yawwa daga zancen alwala mun koma aqida eh munasaba na'am to sai ce a wajen fassara mai ake nufi da rafida ne ya sa muka tsaya nan ko yawwa to mecece aqidar su rafidan nan waɗannan shi'a akan zancen alwala a wurinsu ba sa wanke kafa duk inda ka ga dan shi'a ba zai wanke ma kafa ba alwala ko kun taɓa ganin sabani haka yawwa kila a gabanka sai ta kiyya eh yana tsoron zaka gane shi cewa dan shi'a ne sai ya wanke eh dan karku cire shi eh yawwa amma in ba haka ba asali shine za su goga hannu ta sama kafar dama da kafar hagu shikenan za su yi kuma su sallah haka wannan ita ce aqidar ba dan komai ba sun kirkiri riwayoyi sun dangana wa ahlul bayt kuma manufa dai ita ce asali su saba wa abinda musulmi suke kai an gane to shi kuma wannan lamari na kafa hujja da wannan aya sun kafa hujja da ita ne ba saboda akwai dalili kuru-kuru ba a'a sun kafa hujja ne da wannan kira'ar ta wa arjulikum in an karanta ɗaya kira'ar ko mun ji ta baro wanda muka karanta kamar da muka jimani ya karanta da Nafi'u da Ibnu Amir da Kisa'i da Yaqub da kuma Hafs sun karanta da wa arjulakum وأرجلكم عطفيني أكن وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق سيكما أتكاو ونن أتكاني وامسحوا برؤوسكم سيكما أكتي وا تو ونن واون إن عطفيني أكن مغسولات نتنفركو وأرجلكم سيسا هذا ما نسبه kamar yadda wujuhakum kun ga nasaba ce ko to shi ma wannan sai ya samu nasaba to akwai qira'ar wa arjulikum sai suka ce wannan atsafi ce akan ba'un din nan da ta jawo jarra a ru'us ko bi ru'usikum wa arjulikum sai suka ce eh to shikenan ga aya tunda an ce shafar abin a shafa kai suka ce to sai a shafa kafa ba sai suka yi watsi suka yi kullalewo da duk abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan alwala an bincike wannan shine muke magana muke ishara zuwa gare shi jiya a cikin dai wannan bayanin da malam Yemana har muke magana akan maganganun malam Ibn Taymiyyah da muka taba karantawa a shekarun baya ko na san dai kun manta har yana cewa riwayoyi da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yayi alwala shi an gani akwai riwaya akan wannan kuma daga Uthman ibn Affan hadisin alwalan nan mashhuri akwai hadisi daga Aliyu dan Abi Talib shi ma akan wanke kafa akwai hadisi daga Ibn Abbas akwai hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As duk waɗannan hadisan suna cikin sahihaini da kuma as-sunan da suka yi bayanin kuru-kuru cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo a alwalarsa da yazo kan kafa inda kafan nan a waje take ba alilliba take da kuffi ko safa ba to wanke ta yayi an fahimci wannan yau in dai ba alilliba take ba in alilliba take me yayi safa yayi amma in dai abu da take to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba alwala ba sai face wanke kafarsa an gane wannan shi aka sani a musulunci a wanke kafa a alwala to amma su shi'a sai su sai ba su dauki wannan abu dan haka da fi'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma taqririn sa da sahabbai suka yi su Abdullah ibn Zaid su sun yi alwala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan yace yau ibn Sina yake cewa riwayoyi da suka ambaci wannan da alwalarsa da alwalar da koyarwar da yake da kuma waɗanda suka yi a gaban sa to tawatirin su yafi tawatirin wannan lafazin na arjulikum yawa kun gane wannan lafazin da yazo a alqur'ani qur'ani ba tawaturi bane mutawatiri ne to tawatirin da yazo a wannan qira'ar ta kasra din nan bai kai tawatirin waɗanda suka nakalto alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi a zamanin sa dukkanin su ba wanda bai yi alwala ba ko akwai wani sahabi da bai taba alwala ba rawa to in ko mutun yayi alwala a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye koya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ya koya a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanin sahabbai wanke kafa suka ruwaito babu hadisi guda daya ko guda daya a duk littafin hadisan sunna ko Bukhari ko Muslim ko sauran duk har ƙarshe ka ambato su babu riwaya guda ɗaya ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yazo kafarsa a waje kuma yazo alwala ya shafa bai wanke ba babu ko guda ɗaya an fahimta da haka ijma'in musulmi ne cewa kafa wanke ta ake yi ba shafar ta ake an fahimci abu in kuma wani zai tambaya to in an dauki waccan kira'ar ya fassara ta take mun yi wannan magana shi ma jiya cewa in an dauki wannan kira'ar wa arjulikum an ce ma'qufi ne akan ko majruri ne saboda mujawara haka suke cewa yawa akwai abin inda laraba suke yin atsafi ko abin nan kai hukuncin ya sunansa li'irabi bil mujawara yawa suna cewa misali su ce juhru babbin kharibi juhru rami babbin damo ko kharibin rugujajje wanda ya ruguje to yanzu wannan kharibin din jarrar da ya samu ta hanyar dalilin me in juhur din ake siffantawa ko rami an gane in shi ake siffantawa to ai kharibun zai zama ba kharibin ba ko tunda juhur menene shi tunda mubtada ne marfu'i an fahimci abu juhuru to sai kuma ya zama mudaf menene mudafun ilaihi babbi an gane shi yasa ya zama majruri an fahimta to amma saboda mujawara saboda makotaka sai kharibin din nan sai shi ma ya samu jarra saboda makotaka da me darbi ai babbi babbi an fahimta abu sai suka ce wannan ma irin wannan ce ba wai saboda abinda aka yi a can na shafar kai irin sa ake yi a kafa ba a'a jarra ce kawai ta mujawara ta makotaka amma a aikace wanki ake yi sai kuma suka ce har yanzu shi lafazin mas'u nau'i biyu ne wanda na ambata mana jiya yawwa in an ce masaha a larabci asalin ma larabci suka ce yana zuwa da ma'anar abu biyu ne ko dai abin nan mas'i bi ma'anar isala da sinu na gaya mana jiya ko shine kwararar ruwa shi yawwa ko kuma mashi bi ma'ana mene al-ilfaq shine kawai taba abu eh shine insaqi taba abu to wannan wanda ake nufi ita ce me mashi ne bi ma'ana al-isala wanda ake nufin azuba ruwa tunda ba yadda za a yi mu mu dauki wannan aya mu fassara ta mu rufe idan mu daga abinda aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane saboda kawai wani ya fahimci wata kafara ta jawo wani abu da ya dace da abin da yake so kun fahimci wannan abu yawa dan haka dole ne sai an hada da wannan aya da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan aya in ka dauki kira'ar nan ta nasaba wa arjulakum turaddini ga shi'a da suke ganin shafar kafa ake a kowanne hali ba wanke kafa ba to wannan ita ce abinda malamin yake ishara a wannan an gane yace ala qira'atil jumhuri bin nasbi mun muka dauki wannan qira'a ta farko ta jumhurul malamai da suka karanta bin nasbi wa annahu la yajuzu mashuhuma kuma sannan su kafafu guda biyu bai halatta a shafe su ba ma dama ta makshufataini muddin dai a waje suke ba a cikin kofi ba ban sai ba ko kun gane wannan zancen na wannan cewa a bude ko ba a bude ba ai kun gane dalilin yawa domin inda a rufe suke a cikin kofi to mun san akwai hukunci da sunna ta zo da shi akan shafa akan kofi an gane wai abun mamaki kuma kun ga jiya anan sun saba wa ahlin sunna ko ba sa wanke kafa sai dai su sha to kuma a can gurin shafar inda kufi shi kuma ba su yadda da shi ba ba su yadda da shafa a kan kufi sai an cire kufin sai kuma a shafa na? Kuma ga shi riwayoyi duk daga sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu a kan wannan shafa a kan kufi shi yasa shafa a kan kufi dalilin da ya sa ma kenan malaman aqida suka sanya al-mashu ala al-kuffaini a cikin masailin aqida saboda an samu yan bid'a sun saba duk wata mas'ala ko da ta fiqhu ce in yan bid'a suka saba to tana shiga cikin babin aqida an gane shi yasa za a lissafa ta a cikin littafin aqida mas'alatu kaza mas'alatu kaza mas'alatu kaza wani zai ce me ya kawo zancen shafa akan kufi kuma a cikin matsalolin aqida sai a ce a saboda aqidar yan bid'a ce cewa a saba wa sunna kuma dama mun sani musamman an ce yan bid'a dama ana nufin waɗannan masu bid'o'i na itikadiyya na aqida waɗanda suka saba wa aqidar ahli sunnati wal jama'a ko khawarijawa ko shi'a mu'tazila da ash'ariyya maturidiyya karramiyya da sauran irin waɗannan a kungiyoyi na bid'a da suka bar hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa an fahimta to mu je al-khamis 10 hukunci na 15 ai kun gane ne ko ba ni yace fihi al-isharatu ila mashil khuffaini a wannan aya akwai ishara nuni zuwa ga shafa akan kufi ala qira'atil jarri in muka dauki qira'al jarra kuma wannan shine da yawa daga cikin malamai fassarar dama da suka yi suka ce qira'ar fatha tana nuna wanke kafa qira'al jarra kuma tana nuna shafa akan kufi shikenan sai ka kawo shi ayar tintini yau na'am wa alaikum assalam shafa ma ana shafa ana shafa akan safa an gani yawa safa dai irin tamu wannan ba zancen ko siririya ce ko mai kauri duk ya halatta ka sa inda muddin ka sanya ta a kafar ka bayan kayi alwala dama sharadin na kufin kenan ko sai da kai alwala ka tsafka wanke kafa an gani alwala cikakkiya yawa sai ka dauki safar ka kasa ko ka dau kufin ka kasa an gane to idan alwala ta ware ba kuma warwarewa ta janaba ba warwarewa kawai ta karamin hadafi ko akai fitsari ko bayan gida ko rihi ya fita kuma sai ka zo za ka yi sallah za ka sake alwala to idan ka wanke hannu ka kurkure baki ka shaka ruwa ka wanke fuska ka wanke hannunka zuwa gwiwar hannu ka shafi kanka da kunne to in ka zo nan inda za ka wanke kafa to sai ka yi shafa bayan ka jika hannunka sai ka shafi iya saman kafan nan shikenan ka yi na dama sai ka yi na hagu shikenan sai ka je ka yi sallah haka an bin wannan yawa haka nan in kuffi ne ya halatta shi ma kai wannan nan ban ji ba a'a wanda dai ta rufe idan sawu ai ita ce har shi kuffi ai da ma mai rufe idan sawu yawa me yasa aka ce idan za ka yi ihrami in baka samu na alain baka sa kuffi amma ka yanke ko saboda in bai rufe idan sawu ba to bai rufe mahallin wankewa ba don haka ya zama ba shafa a kansa an fahimta? Wa alaikum salam. Na?
Na shafe
kafar wajen. A ba duka ake shafewa ba. Iya saman kawai za ka shafa shi kenan. Saman. Ba a shafar ƙasa ba a shafar dukkan sama. Yawwa. Yadda take nan haka in ka taɓo ruwa kawai sai kai haka. Shi kenan. Yawwa. Na'am. Na'am. Ban ji ba da dan huje ba komai duk da kai malam mai iziya ya fada muddin da yumkinu tatabu'ul mashi fi inda har zaka iya tafiya da shi na'am to na waje suna complain in an yi tambaya ba a maimaita tambayar da aka bussan zancen me ake ba to sai a rika maimaitawa ko to yanzu mun huce sai na gaba tambayoyi ne suke yi akan kofi ko yawa shin za a yi shi a safa ma muka ce za a yi shafa a kansa ina ga shine babban zance ne ko to mu ci gaba na malami wa alaikum salam na tambayar kai tace wanke kafa wajibi ne na Tushiya ne, shafi. Na'am. Duk wanda kafarsa a waje take, kana fahimta? Sai ya yi shafa, ya ƙi wankewa ba shi da alwala. Wanda ya yi sallah ko ba alwala ba shi da sallah. Kama tuna mun Allah ta kama da alheri da wannan tambayar ta daga cikin hadisan da suke to mu bari ku gama daga cikin hadisai da suke karfafar maganar wanke kafa hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito na wailul lil aqabi minan nar ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bone azaba ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su ba kuma za a yi musu azaba da wuta gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi wannan ne in reference to barin kafa ba a wanke ta kuma ina ne digadigai ai kaga ba sama bane gun shafa kasa ne ko ba haka ba da haka duk diddigen da ba a wanke shi ba to ya cancanci azabar wuta wannan ya nuna maka wanke kafa ashe wajibi ne kaga duk wanda yayi alwala kafarsa a waje take ba a safa ba kuma yayi shafa bai wanke ba to ba shi da alwala irin yadda in mutun da gangan ya bar lam'a ko kana sallah fa in kaga lam'a fa kun san me lam'a ko dan wuri ka dan da baka wanke ba a kafar a ka'ida ta sunna sai ka fita ka wanke ko in kai sallah ma ka sake an fahimci wannan abu don haka ashe maganar wanke kafa farilla ne ba na maganar wasa ba ne don haka ba zancen sallah ta inganta wannan idafa ma a kan ba wai zancen su yan shi'a sallah su ta inganta ko ba ta inganta ba a'a ko dukkan kowaye ma ko ahlu sunna ne in ya bar wanke kafa sallah sa ba ta yi shi ko da ma can sallah sa aqidinsa ma sun bata masa sallah ba lantana alwalas na'am kuffi an yi magana kuffi na'am baka tsaya ba dai yana nan ba ba mu da shi bane bubbi wai mu nan ba mu da shi ce baka saya wurin kana so ko yanzu duk wanda zai dawo daga Makka sai ka ce ya soyo ma akwai yana nan irin yadda za su yi ma hula ta haji da hirami sai a soyo ma kufi insha Allah zaka ga sai ka sa kufi ana sa shi yanzu haka suna yawan sa shi yanzu ko a cikin harami mutum baya so ya ci in ya cire takalminsa duk inda za shi a cikin harami da kufinsa a kafarsa ni tashi shafa ko in ce to amma na hana ka tambayar me ya tambayar to ai duk wanda dan uwanka ya zuwa nan eh wanne eh shi ne nake gaya maka wani ya yi wannan tambayar yanzu cewa in babu kuffin nan ya safa za ta ɗauki hukuncin kuffi na ce eh safa ma ana shafa a kan ƙila ba ka tare da mu kaɗan to mu je alkhamis ashar ku saurara ku yawwa na sha biyar fihi الإشارة إلى مسح الخفين نوني زواغا شافر خفي بدابيو على قراءة الجر في وأرجلكم إن سي أكرنت وأرجلكم إن كرنت وأرجلكم وذاك تي أرجلكم إن أنا نفن شافا تو شافا أكمي أنا نفن شافا أكم خفي تيكما وأرجلكم أنا نفن وانشكم هنغاني؟ in kai wannan tafsirin ma ka wuce ko baka duk bayanan can da muka yi ba ka fassara aya ko ba haka bane yau to sai ce wata kulu kullun min alqira'atayn sai da mu kowace daya daga cikin wannan qira'o'i guda biyu mahmulatan ala ma'nan an dauke ta akan wata ma'ana ma'ana al-ula wa hiya qira'atun nasb mahmulatun ala al-ghasl وغسل الرجلين والأخرى وهي المجرورة سيتزم محمولة أكمنه المسح على الخفين با على الرجلين با المكشوفتين با توبة أجي كون غاني لا ربسي المكين توبة الحمد لله كون صعبة جدا هو أنا غاني كودا لا ربسي المكين أنا فهمت إن شاء الله abinda nake faɗa shine kowace qira'a daya za a baka ma'ana ma'ana za a fassara ta da ɗaya ma'anar ko in an karanta da nasaba sai zama ma'anarta wankewa in an karanta da jarra sai zama ma'anarta mene shafa akan kufi shine kawai larabci ina ne sai ce fa ala qira'atin nasbi fiha ghasluhuma yawa mun dauki qira'ar nasaba inda ya kun san nasabar dai ko yawwa shine fataha yawwa wa arjulakum to sai ya zama ghasluhuma ana nufin wanke kafafu in kana ta makshufataini in kafafun a bayyana suke wa ala qira'ati aljarr qira'ar jarr kuma shine kasara yawwa fiha mashuhuma sai a ce a shafi kafafun nan guda biyu idza kanata masturataini bil khuffi in a fitirce suke da kufi ina jin da yanzu kowa ya gane kai as-sadis ashar hukunci na 16 da 16 da malam ya fitar daga wannan aya al-amru bit-tartibi fil wudu'i daga cikin farillan alwala ai akwai tartibi ko jerantawa ko yawwa da kuma gaggautawa a cikin farillan alwala ai ku ba ku manta ba akwai wannan yau menene jerantawa ai yadda yazo ko a qur'ani da sunna yadda aka faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi to kai wannan bayan wannan wannan bayan wannan kada ka dauko na ƙarshe ka fara da shi yanzu da mutun zai alwala ko sai mafi ya fara wanke kafarsa sai kuma ya biyo sai wanke sai ya shafi kai sai wanke hannu sai wanke fuska akwai wasu masu bid'a da suke kawai dan asaba ne asaba kawai Allah ya kyauta. Ah wannan ba wai masu hankali ko ma wanda har suka rubuta har suke kafa hujja ba, a kawai dai tsaba san zuciya. Zaka ji irin abubuwan da ake na yanzu wasu aqidu marasa kyau. Allah ta'ala ya kyauta. Sai ce al'amru bitirtibi fil wudu'i لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. الله تعالى يا أمتي الولاء أجيري. ولأنه ببره جد تجاو وننفى فدوبا إلين زرف حنك للمال. دهن جنيسا. يتي ولأنه بينتي والله تعالى هكا يجيرو. ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ساكا فدي وانك فسكا. ko kuma ko a bayani da malamin suna cewa fuska ita ce awwalul hurubi ko ita ce farilla ta farko kuma in ka kula a cikin farillan alwala guda nawa ne guda bakwai yanzu guda nawa ne a cikin wannan ayar wanke fuska ko da me wanke hannaye shafar kai wanke kafa guda hudu ne guda uku da babu shine da niyya ko da jerantawa da gaggautawa ko ba haka bane kana dauko su sai ka ga farillan nan sun tashi an fahimci abu yauwa to shine yake fadin cewa wannan kenan in ka dauki iya mujarrajin jerawar kaga sai da aka zancen wanke fuska sai wanke hannaye sai aka zancen shafar kai sai kuma aka zancen wanke kafa to yadda Allah ya jero din nan kai ma kai alolarka haka an gane wali annahu dalili na biyu da ya ƙara sa mallan ya hango wannan sai ce adkhala mamsuhan wa huwa ar-ra's baina magsulaini Allah ta'ala ya shigar da abinda shafarsa ake an shigo da shi a tsakanin abubuwa biyu da wanke su ake wanke hannu zuwa gwiwar hannu da kuma wanke kafa kunga waɗannan abubuwa biyu magsulani ne to amma a tsakaninsu an shigar da mamsuhi shine kai inda ba jerantawar tana da muhimmanci ba da sai a gama da magsuli sannan a faɗi mamsuhi amma tunda aka cusa shi mamsuhin a tsakanin magsulai wannan ya nuna haka ake so ka jeranta an fahimci abin sai ce wala yuqlamu lidhalika fa'idatun ghayru at-tartib banda zancen muhimmancin jerantawa ba a san wata fa'ida ta wannan ma'ana wacce hikima sai a cikin wannan abun a cusa mamsuhi a tsakanin mafsulaini in ba hikimar jerantawa ba don haka jerantawa an fahimce ta daga wannan aya ta fuska biyu an gane tartibin lafazi da kuma idkhalul mamsuhi baina mafsulaini an gane nan gurin
walaikum salam
saboda ina kumtum ai mun karanta wannan ma aje yauwa zaka iya daukar ta wannan daga nassin aya zaka iya daukar ta kuma daga cikin asalin innamal a'malu binniyat yauwa as-sabi'u ashar ko ah mun yi wannan as-sabi'u ashar hukunci na 17 anna tartiba shi wannan ko ita wannan jerantawa مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية وأن أبو بواد أكتي واجبي أجير تاسو تياكي بنشي وأن قبب بداه إني دا أكا أمبتي سونا ينسو أولن آية سوني هكونت ترتيبي يشاق وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب وأنا بواجب كن غاني وأنا ونزل فيني منين يوجب أدير تاشئ الولاء ما نيجي تيوا أبو بوان دسك واجب أدير تاسو سوني قبب النوغدا هدود أكا أمبتا أولا وأنا قبب نيت da fuska da hannaye zuwa gwiwar hannu da kai da kafa ko wannan sune to wannan sune wajibin ajeranta su amma abin da ya shafi ajeranta kurkura baki ko ba kuskure baki ba kurkura yake cewa ko yawa kuskure daban kurkura baki daban kurkura baki da kuma shaka ruwa in an ce shakawa har da fashewa to waɗannan su biyu a gefe ka jeranta su wal wajhi tare da fuska to wannan ba wajibi ba an gane kamar me yake nufi kenan ya halatta zancan halatta ake yi ko kuwa istihbabi ne istihbabi ake yawa maganar musabbanci ake ba ana nufin da gangan ka saba wannan tartibin ba yawa abinda ake nufi kawai ba wajibi bane tartibi me tartibin me da kurkura baki da shaƙar ruwa da fashewa shin mustahabbi ne ka fara su kafin ka wanke fuska ko ko wajibi ne to shine malai yake nan yake cewa ba wajibi bane mustahabbi amma kar ka aikata fa ko kar ka ce bari ka fara wanke fuska sannan ka kurkura baki ko ka shaka saboda ba a ruwaito haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kace haka ake yi to sai kai bid'a amma abin nufi ba wajibi bane iya wanda yazo nassin a cikin alqur'ani shine wajibi wanda ko ba anan yazo ba to mustahabbi ne shine kai abin da ya kamata ka fara ina nana ta wannan ne ina tsoron wasu wani haka kawai sai Allah ya fitini zuciyarsa sai ce kawai to ai shikenan bari ya fara wanke fuska kafin kurkure baki ai ya ji an ce ba wajibi ba ka san mu mutanen mu na'am eh istihbabi ne ai tunda ba a ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam khilafan wancan abun ba haka ya kamata ka tsaya akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito an fahimta wani lokaci matsalar ni da nake ishara ma zuwa gare ta ba wannan yadda malai yake faɗa ba wasu kawai daga an ce abu ba wajibi bane ko sai su dauka kawai ana nufin ka je ka aikata ko sabanin haka ko kuma an ce ba haram bane sai ya ji kawai an bashi dama ya je to gaskiya ba haka bane a riƙa kula da nauyin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nauyin bin sunnarsa da kuma nauyin bin fassarar Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata a kullum ana fahimtar abu babu wani karatu da wani malami zai yi ana ji yanzu ya fito da wani sabon addini wata fahimta daban wadda ba a santa ba a cikin wannan musulunci wadda ba a taɓa yinta ba shekara 1400 sai shi yanzu a wannan zamanin zai gano abin da su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu duk ba su gano ba an gane ba ma neman wannan ilimi in dai akan ibada ne to a bar mutane ibadan nan da ake yinta daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu to haka ake yi yawa ko da mutum ya karanto wani abu da ji wata fahimta da wani malami ya taba faɗa ko ya gano Ibn Hazm a cikin Muhalla ya ce kaza sai zai dauko sai fantsama wa mutane irin waɗannan irin abubuwan ka riƙa duba maslaha lokacin da zaka faɗi wani abu an gane yawa ba komai ake faɗa a ko ina ba kuma ga kowane irin nau'in mutane akwai mutanen da hankalinsu bai kai ba kuma ana nufin a rena hankalinsu bane wani abun in ka gaya musu to rikici zai haifar maimakon ilimin ma ya samu ko Allah ta'ala ya kyauta amma in kana zaune da ɗaliban ilimi kuna tattauna matsalolin ilimi to ku shiga kowane irin zurfi ku tattauna ku kawo ai an ce kaza an ce kaza domin kai da su akwai fahimta fiye da wanda yake sauraron ka ta radio ko ta social media wanda baya nan lokacin kuma zai iya tambayar ka ko ba haka bane amma kana zaune da ɗaliban ka ku 10 ku 20 zaka faɗa wani ma zai ce kaza wani zai ce ya karanto sabanin haka da sauransu kuma za ka kawo hujjoji wannan duka akwai sauki ana gane zance na to mu karasa sai ce haka nan bainal yumna wal yusra gabatar da dama da hagu ka fara wanke hagu sannan dama ko ka fara wanke dama sannan hagu wanne ne daidai fara wanke dama sannan hagu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mini ne daidai ni wajen wanke hannaye war rijilaini ko kafafu yace fa inna zalika to wannan shi ma ba wajibi bane fara gabatar da wannan sannan gabatar da wannan bal to kun gani sai yace amma yustahabbu mustahabbi in ku aka ce mustahabbi me ake nufi akwai umarni kun gane to in ku akai umarni to ya kamata ka bi umarnin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane yau bal yustahabbu taqdimul madhafi wal istinshaq ala ghasl al wajhi mustahabbi ne ka gabatar da kurkure baki da shaka ruwa da fayacewa kafin ka wanke fuska kai wannan kafin wanke fuska wa taqdimul yumna ala al yusra haka nan wajen binnan minal yadaini wal rijlaini wajen wanke hannayenka zuwa gwiwar hannu da kafafunka zuwa idan sawu to wannan ka gabatar da wanke kafar dama da hannun dama kafin hannun hagu kafin kafar hagu an gane wa taqdimu mas'ir ra'si ala mas'il udanaini kuma ka gabatar da shafar kai kafin shafar kunne wannan duk mustahabbi an fahimci abin to da wannan na 17 ya kare ko kuma an nuna lokaci yayi sai mu tsaya kan wannan na 17 din sai mu tashi kan na 18 Allah ta'ala ya kai mu gobe ina so ne sauri mu kammala waɗannan istinbatatin alhamdulillah akwai fa'idoji masu yawa ciki ko eh amma insha Allah ta'ala za mu kai ga ƙarshen su bi idinillahi kafin lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala na ina ne muka tsaya 17 yau za a tashi 18 ai muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah biya wa kowa buƙatun sa na alheri Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah karbi ayyukan mu Allah ya sa mu dace a wannan kwanaki goma na ƙarshe Allah ya sa mu dace da ibada a daren Lailatul Qadri Allah kuma ya karbi ibadunmu Allah ya ninka mana ninkin baninki da ake yi wa kowane mumini da ya dace Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك